sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Zahara Aminu Fage, wake farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Litinin 25 ga watan Janairun shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa jami'an tsaron jamhuriyar Nijar sun bankado wata kasuwar fataucin makamai ta bayan fage a jihar Taro da ke arewacin kasar. Bayan haka za ku ji cewa makon da ya gabata kamfanin sufurin jirgin kasa na Najeriya ya fara sayar da tikitin shiga jirgin ta yanar gizo, abinda ake gani zai dakile matsalar cuwa-cuwa da ake yi. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Shaibu Malumfashi na tafa da rahoto na musamman, sannan muna tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Zahar da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Yan fashin teku da suka kama wasu ma'aikatan jirgin ruwa 15 lokacin da suka afkawa wani jirgin ruwan Turkiya dauke da kwantenoni da ma'aikata kwana biyu da suka gabata a tekun Gini har yanzu ba su tuntubi hukumomi ba, inji ministan harkokin wajen Turkiya a yau Litinin. An kashe wani matukin jirgin Aziri lokacin da wasu mahara dauke da makamai suka shiga jirgin ruwan wanda ke kan hanya sa ta zuwa Cape Town daga Lagos. Sannan suka kuma sace wasu ƴan kasar Turkawa 15. Ministan harkokin wajen Mevlut Cavusoglu ya shaidawa manema labarai a Ankara cewa har yanzu bamu ji daga ƴan fashin ba. Turkiya na tuntubar jami'ai a Gabon, inda yace jirgin ruwan dakon mai dauke da tutar kasar Liberia ya shiga tare da sauran ma'aikatansa da kuma hukumomi a kasashe makwabta. Da yake karanto laman shugaba Tayyip Erdogan, ministan sufuri na Turkiya ya ce gwamnati na aiki don tabbatar da an hanzarta sakin matukan jirgin. Za mu ceci ƴan kasar mu daga hannun waɗannan ƴan fashi, kuma za mu sada su da danginsu da wurwuri, inji Adil Karisma Luglu. Rahotanni sun nuna cewa an kaiwa jirgin hari ne kilomita 160 daga tsibirin Sao Tome a ranar Asabar din da ta gabata. Kamfanin harhada magunguna na Amurka Moderna ya fada a yau Litinin cewa da alama allurar rigakafin COVID-19 tana samar da kwayoyin kashe sabbin nau'ikan kwayar cutar coronavirus da aka samu a Burtaniya da Afirka ta Kudu. A wata sanarwa, kamfanin ya ce ya gudanar da bincike ne don tabbatar da tsarin amfani da alluran biyu na maganin rigakafin Moderna ta COVID-19 na kariya daga cututtukan kwayar da suka gano har zuwa yau. Kamfanin ya ce zai ci gaba da gwajin don magance yaduwar cutar yadda ya kamata, yayin da kwayar cutar ke ci gaba da yaduwa. Haɗe da tasirin ƙarin maganin ƙarfin allurar rigakafin ta COVID-19. Wannan labarin na zuwa ne kwana ɗaya bayan da jami'an kiwon lafiyar Amurka suka ce suna ƙara ƙoƙarin gano sabbin kwayar cutar COVID-19 da dama da ke kunno kai yayin da cutar ke ci gaba da yaduwa a duniya. Ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar Turai na wani taro a Brussels a yau Litinin don yin muhawara kan matakin da kungiyar mai membobi 27 za ta dauka dangane da kama shugaban ƴan adawar kasar Alexei Navalny da hukumomin Kremlin suka yi, da kuma farma masu zanga-zangar goyon bayansa da ƴan sanda suka yi, yayin da ake kara samun matsin lamba kan kiran a sakawa Kremlin takunkumi. Da ya isa wurin taron babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar ta EU, Joseph Borrell ya ce kaman na baya-bayan nan wani abu ne da ke damunmu matuƙa da kuma tsare Mr. Navalny. Ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas ya ce kowa a Rasha yana da 'yancin bayyana ra'ayinsa da kuma yin zanga-zanga a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar. Amurka ta yi Allah wadai da kaman da aka yi da kuma irin mataki mai tsauri da aka ɗauka a kan masu zanga-zangar da manema labarai a ƙarshen makon da ya gabata a biranen Rasha, a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Lahadi. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta fitar da wata sanarwa inda ta kalubalanci abinda ta kira tunzura masu tsatsauran ra'ayi da Amurka take so ta yi a kafafan sada zumunta, inda tace hakan zai raunana dangantakar Amurka da Rasha. Ta kuma kara da cewa hukumomin Moscow za su gayyaci jami'an diplomasiyar Amurka a kasar domin yin ganawa ta hakika. Ya zuwa jiya Lahadi, ɗaruruwan mutane ne ke tsare a Rasha kwana guda bayan da aka kama su da laifin shiga zanga-zangar gama gari da aka yi don neman a saki Navalny. Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta ce ta tsare wani tsohon kwamandan jamhuriyar Afirka ta tsakiya na kungiyar Seleka da ake zargi da laifukan yaki da cin zarafin bil'adama. A cikin wata sanarwa, kotun ta ce Muhammad Said Abdul Kani ya miƙa wuya ga kotun a jiya Lahadi, kuma an kame shi a ƙarƙashin wata takardar sammaci da aka bayar a ranar 7 ga watan Janairun shekarar 2019 dangane da laifukan da ake zargin sa da aikatawa daga shekarar 2013.
Gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, jami'an tsaron jamhuriyar Nijar sun bankaɗo ta kasuwar fataucin makamai ta bayan fage a jihar Tawa da ke arewacin kasar, lamarin da ya bada damar kama wasu tarin bindigogi da harsasai, yayin da ɗaya bangaren aka gano galan-galan na man fetur da ake hasashen ana isar da su ne domin amfanin 'yan ta'adda. Wakilin murya Amurka ya mai Sulaiman Muhammad Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Binciken da jami'an tsaron jandarma suka kaddamar a ranar Alhamis din da ta gabata sakamakon wasu bayanan da aka tsegunta ne ya baiwa waɗannan askarawa damar gano kasuwar fataucin makamai da ke ci ta bayan fage a ƙauyen Kawu na gundumar Cintabaradan da ke jihar Tawa. Kakakin hukumar Gendarmerie Nationale Commander Yahaya Masallaci ya yi mana ƙarin bayani.
Lalle haka mutanen mu ƙarshen jagorancin Colonel Magina da an mai gidan Gendarmerie na Tawa sun yi kai wata operation a garin Kau, gari ne da a kilo 105 da Tawa. Mutanen da ke kasuwancin mutum shida an kasa hannu biskai gare su. Baya ga haka nan an samu bindiga wadda ake cema Duset, an samu guda. Bayan ta haka wata bindiga da ake cema aka karan set an samu 11, an samu pay a karamar bindiga an samu guda, kuma akwai harsashi 703 na set sonde millimeter, akwai cartouche na pay a karamar bindiga 27 da chargeur inta guda da telephone 7 da an samu biskai ga mutanen.
Ko baya ga waɗannan makamai a samamman da suka kai, jami'an tsaron jandarman jihar Tawa sun kama tarin galan-galan na man fetur da ake kyauta zaton ana shirin isar da su ne zuwa yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula domin amfanin 'yan ta'adda.
Akwai essence man fetur da an kama bidon 177, shi ma suna saida ma mugannin mutane suke dokar shi, suna biya hanya suna kai ta can wajen 'yan ta'adda. Tun dai tashi hankalin da ya zo Libi, bindigogi da makamai iri-iri duka sun shigo cikin kasashen ganamu. Don akwai mutane waɗanda ke son kuɗi na banza sun ka shiga cikin kasuwancin. Don yau kaga harsasan nan da bindigogin nan su ne ake kai wajen difa, wajen duk inda adda tashi hankali.
Wannan al'amari na faruwa ne a wani lokacin da kusan akasarin hankulan jama'ar Nijar ya karkata akan cece-kucen siyasa, wanda ke zama wata damar da ke baiwa masu aikata miyagun ayyuka sukuni. In ji wani dan siyasa, Sumaila Ahmadu.
Mun bar zancen Nijar, zancen da muke wa zai faɗi a zaɓe ko kuma wa zai ci zaɓe. Siyasa yi amfani da wannan lokacin su ma su ci karansu ba bawu babbaga. Wani abu ne wanda yake da hadari, yake da bada tsoro. Idan aka ce makami kuma aka ce kwaya, ba abu bane wanda mai karamin kaihi yake soyo su ko kuma yake amfani da su. To abu ne wanda yake ya kamata a maido hankali.
Shugabannin hukumar tsaro ta Gendarmerie Nationale sun buƙaci jama'a akan maganar sanar da jami'an tsaro a duk lokacin da aka lura da wata bakuwar ijiya ko kuma wasu abubuwan da ake da shakku a kansu, ta hanyar kiran wayar telefon mai lamba 16 domin bada bayanai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
a gaida Sulaiman Mumuni Barma yayin da wasu matafiya suke kokawa na rashin samun tikitin jirgin kasa daga Kaduna zuwa Abuja saboda yadda wasu suke siyawa suna kara musu kuɗin. A makon da ya gabata kamfanin sabbin jirgin kasa na Najeriya ya fara sayar da tikitin shiga jirgin ta yanar gizo daga Abuja ga rahoton da wakiliyar mu Hauwa Umar ta hada mana.
Bullo da sabon tsarin ne domin baiwa mutane damar samun tiketin cikin sauki da kuma rage irin matsaloli na layi da cinkoso da ake samu a tashoshin jirgin. Gabanin fara sayar da tiketin ta yanar gizo, babban daraktan kamfanin sufurin na jirgin kasa ya bayyana wa kamfanin dillancin labarai na kasa cewa hakan zai taimaka wajen samu da kuma adana bayanan fasinjojin da ke shiga jirgin da kuma shawo kan wasu matsalolin tsaro da kasar ke fuskanta. Na zanta da wasu fasinjoji dan jin irin da sabon tsarin ya kawo sauki ko akasin hakan da kuma abin da suke cewa
sunana Hafiz Ibrahim ya zuwa da siya na zuwa da dawowa mai
to yaya zaka kwatanta sayan tiketi ta yanar gizo da kuma yanda ake zuwa ayi layi da a sayi tiketin
a yanzu ai wannan sabon tsari da aka kawo na amfani da yanar gizo a sayi tiket yayi easing stress sosai saboda da ka hau in just a minute or two ka siya kuma da ka zo ba ruwanka da kowa already akwai barcode wanda zaka scanning ya buda ma barrier din ka ka wuce so akwai ease sosai gaskiya maganar layi da ticket holding da ake da sauransu da an yi solving ne shi gaskiya
sunana Fatima Enzent gaskiya wannan tsarin is the best so far saboda kwanaki sati hudu da suka wuce na zo ranar Lahadi tafiya zuwa Abuja like yawan mutanen cinkoson da yake nan gurin ma zai iya ba ma mutun tsoro wallahi saboda cinkoson yayi yawa bai misaltuwa ga wahalan samun ticket din ma zai iya ba ma mutun ciwon kai gaskiya amma wannan ta internet din me fi 5 minutes ba za ka yi abin da za ka yi ka gama kuma an ka iso train station din ma ba za ka ga mutane ba like hankalin ka kawai a kwance za ka dan shigo da ticket din ka ka wuce ya fi sauki sosai gaskiya sun yi kokari.
Dr. Isa Abdullahi masani ne na tattalin arziki ya bayyana yadda sabon tsarin zai taimaka wajen kawar da rashawa a bangaren sufurin na jirgin kasa.
Wasu za su zama to in sun sayi wannan tiketin suna siyar da shi ne maimakon a ce 2,200 ko 3,300 wanda ya fi tsada wanda fasinja zai hau daga Kaduna zuwa Abuja dan a samu saukin wannan matsaloli na tsaro. Kin ga wannan irin cuwa-cuwa da ake yi a wannan waje yana kawo matsalolin cewa kullun sai mai karfi yake iya samun abin da yake dama. Kuma wannan irin matsaloli su suke dada ta'azzara matsalolin da suke yin yawa a cikin kasan ya zamanto yana kawo matsalolin tattalin arziki, matsaloli irin na zamantakewa da na yau da kullun wanda in yi tarnaki yayi katutu waɗanda suka tashi bai musu dadi ba sai ku ga sun zamanto sun goma suna fada da gwamnati ko suna fada da wayansu hukuma ko wani gefen kasa da ba a so. Ya kamata a gane cewa duk lokacin da kasa ta zamanto tana amfani da yawan sai wanda yake da uwa a murhu yake samun abu to kullun yana ba mu wani irin nakasa da mummunan suna na a tattalin arziki abinda ake kira speculation value. To wannan zai sa mutumin da yake waje ba zai yi sha'awar ya shigo cikin kasa ya sa muku jari a cikin kasa ba.
Nayi kokarin samun bayanai daga bakin jami'an sufurin jirgin kasa sai dai sun ce shugabannin su basu ba su izinin magana da ƴan jarida ba. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hauwa Umar, yanzu kuma ga Sani Shu'aibu malumfashi da rahoto na musamman.
A yayin da Najeriya take fama da matsalar rashin wadatar makamashin sarrafa rayuwar harkokin yau da kullum wato wutar lantarki tare da kaucewa abubuwan da ke gurɓata muhalli wanda ka iya assasa ƙarin ɗumamar yanayi, yanzu wata ƙungiya mai zamar kanta da ake ce mata DEA wato Developmental Association for Renewable Energy ta da kofa ka'in da na'in wajen ƙara wayar da kan jama'a wajen alkinta muhalli tare da samun sauƙin rayuwa. Na zanta da shugabanta kan abubuwa da dama da za su amfani Najeriya da al'ummar da ke cikinta. Malam Haya kenan shugaban kungiya mai zaman kanta da ake ce Madea a garin Kaduna, Najeriya.
Da farko barin gabata da kaina, sunana Yahaya Ahmad, ni nake jagorancin kungiya wato kungiya ce ta sa kai wato wanda aka fi san da suna NGO a turance. To wannan kungiya da mun kafa ta tun kusan shekaru 15 kenan. To gurin mu ne wato faɗakar da jama'a musamman a nan arewacin Najeriya kan gurɓacewa yanayi da muhalli da kuma talauci da muke ciki, ba talaucin kuɗi na tattalin arziki ba kawai, na ma makamashi. Kaga da farko muna fuskantar matsaloli da yawa a fannin samun makamashi ma a gida na girki ma kawai har ice ma zama matsala sai kaga mutane da leda nan da abun nan duk suna konawa wanda kuma bai kamata ba ga mu da hanyoyi da dama wanda ta samu makamashin a sauke kuma to amma ko rashin fahimta da kuma da rashin taimakon mahukuntan mu tunda su za su iya fadakar da jama'a ga mu da kafofin sadarwa da dama amma ba a tinkarar wannan to sai muka dawo muka ce to gurin mu ne mu fadakar da jama'a musamman hasken rana kawai inda za mu yi amfani da hasken kawai a hasken rana ka je iya biya mana dubbuka wutun mu na makamashi wala samu wutar lantarki ne yadda za mu yi girki ne da kuma madakin sanyi zamu iya ma da hasken rana mu duma ma dakunan da muke zama a cikin su maimakon a ciyalin mu san ana bala'in sanyi sosai a kullun wuta gurin mu kenan wannan kungiya da ake ce mata DEA wato Developmental Association for Renewable Energy kungiya ce ta fadakar da jama'a kan amfani da makamashi mara gurbata yanayi shine ake kira renewable energy din to musamman mun duk kufa ne kan samar da hanyoyi masu sauki ta amfani da hasken rana wajen girki da samar da wutar lantarki da musa tukuna
kuma faro ne daga abubuwan da suke gurbatar da muhallin mu
halin rayuwar mu na zamani yanzu ya sa muna amfani da ababuwa da yawa kamar su irin robobin nan da ake yanzu kwalba da su ka kwalba yanzu na gilas da ran da ba cika maganin su ba sai dai duk robobi ne ruwa ne ga su faro ne su suwan da fiye wata dan ma duka
da ledojin tefa ne
to duk da ledojin to ka gani duk kuma waɗannan da ai amfani da su ɗaya ne kawai sai a watsa
to me illa sa ga muhalli su
illa sa illoli ne da dama da farko da wannan robobin da ake zubar ruwa ko ruwan lemo ne in an sha sai a zubar ka ga dai ga kwatoci ga kwalbati nan dai sai suke cikewa an san ciki yanzu da an fara damuna sai ga ko ina ai ambaliyar ruwa ko ina mutane na gidansu ga ruwa na shi su ma hukuma da ake kwashewa amma an kai su bola din ne ma da ake kwashe su a rahin za a yi da su ya a kona to kona nan kuma ka ga yana da matsala sosai ga dumamar yanayi mutane da yau an ke magana sai ce carbon dioxide ma ba shi kadai ne hakin da ke janyo dumamar yanayi ko gurbacewar muhalli a can sararin samaniya ba waɗannan akwai hayaki daban-daban alal misali hydrochlorine oxide da dai ga sunan waɗanda suka fi muni ma fiye da carbon dioxide din wannan duk kona su ake yi a bola ko in kai bola din can ma ba a sarrafa su kona su ake yi to ambaliyar ruwan nan mata ji matsal da yawa in ruwan nan ya taru kaga sauro za su yi kwayar su a ciki za su yi cututtuka daban-daban za su kuma gurbata ruwan ma da muke sha ruwan kasa masu waɗanda ba su da haji suna gina rijiya da hannu to duk waɗannan za su gurbace a je kuma a ɗiba a sha a yi girki da shi a je ganin cututtuka banda malaria da typhoid
tunda mun yi bayani akan leda shin kungiyarka wani abu ta kullo da shi wanda yake zai taimaka gaya wajen rage kamar misali leda yadda aka ce bata narkiya koda tana cikin karshen kasa ko shekara nawa ne to yanzu yadda ku kuke sarrafa shi
eh to na gode ke wannan bayanin ma kaga leda yadda take kusan kashi 60 cikin 100 yanzu na abin da muke amfani da su ledojin ne da roba ne ba mu da masana'antun sarrafa su yadda za a juya su a yi amfani da su ta wata hanya wanda ake cewa recycling ba mu da su in akwai su ma ɗaya-ɗaya ne za ka kirga su da yatsun hannu akwai fasahohi da dama wanda ake ce musu appropriate technologies wanda ba su da wuyan ganewa kowane ne man kaɗan fadakar da shi zai iya ganewa ka bi kewayen gari ko wajen gari kasuwanni da ƙarfinsu da yawa to shi ne muka samo wannan fasahar muka ce to ai za a iya amfani da su ma wajen gine-gine maimakon ginin wato yunɓu laka da abin da ake yi in an yi lokacin damina ka ga duk sun rushe mun tafi wani ƙauye nan wajen Kaduna wallahi abin ban takaici to wannan rubin kuma ba a jiƙewa to shi muka ce to da wannan lakan inda za a bi wannan fasahar wato sai a cike a cikin robobin da wannan yashin sannan kuma lakan nan su ne za a yi amfani da su kamar siminti ba ma sai an sai siminti ba kuma ginin nan in an gama ya fi kwari ya fi na siminti ma ya fi na bulo kwari to kuma saboda yashin da aka cike da shi da misali in ma akwai irin masu kawo hare-haren nan harbi ne ko abin nan bulletproof har sashi ba zai shige shi ba
saboda yashin da ke
saboda shan zuba ne za ka da ya gani kuma daɗin abin lokacin zafi da ka shigo sai ga wurin sanyi kamar irin gidajenmu na gargajiya na dadat kuma lokacin sanyi kuma sai ka gaga shi ciki da dumi ba wani abu nan alal misali in mutum na cikin wannan ginin ba sai ma ya kunna AC ba komai zafin da ake yi zai amfani da wani amma fanka kawai ta isa
wani abu da kunje ku take yi na sarrafa leda dan a samar da abin da ake cewa interlocking wato dabe na zamani na tsaka gida interlocking shi kuma ku ce
waɗannan kuma musamman ledan pure water din nan da ai amfani da su kawai sai azubar to shine shi ma muka samu fasahar wanda in ya dauko su da ledoji wannan na zuwa ka a wannan bukakin nan duk waɗannan za a iya amfani da su to shine muke ke samu almajirai su tara mana su a biya su wasu ma daga cikin sai muka horar da su yin irin waɗannan interlock din yafi na siminti kwari kuma ba amfani da siminti ma kage ya rige kudin sa da nan da an sarrafa shi je cikin minti 20 zaka yi amfani da shi baka wannan siminti sai an jira kusan sati uku ana ta zuba masa ruwa ba kudin da suke kashewa ko duka duka bai kai naira 1000 ba ka gani ba zai fashe ba ko trailer ne ta buke ba zai fashe ba kuma zai dade kaga an samu sauki yara sun samu sana an kuma tsaftace muhalli mun gaba daya
kwanaki cin da muka samu sukunin dan tattaunawa da kai naji kana ba mu labarin inda aka girgizar kasa amma can suna da wannan gini zan so inji
yawa a kasar Honduras babban birnin ake masa Tegucigalpa ne ko to anan ne ake girgizar kasa mai karfi kuma inda ma'aunin Richter din da suke auna karfin girgizar kasan ya kai 8.7 manyan manyan gidaje na community da suka kare suka fadi wannan kuma ko tsaga wannan irin ginin babu duk ana girgizar duk da ginin ma yana bin yanayin girgizar ne kaga saukin lamarin ko hawa ne ma bene ma zai yanzu mun gina babban bene ma Abuja shine falkon bene na abin nan nau'in wannan ginin na kwalba din a Afirka ma ba a Najeriya kawai ba
wato gini da aka yi shi da kwalbar roba na irin lemo din nan masu coke da sharar in hali yayi za mu jiba yadda cikin sauki za a iya yin amfani da zafin rana ta nau'uka biyu da more rayuwa a halin da ake ciki yanzu na kunci a Najeriya Sanshab Malufa Shimre Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida Sani kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waka
wasanni a takaice
kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila da sallami mai horar da 'yan wasanta Frank Lampard bayan tsawon watanni 18 yana jagorantar kungiyar Lampard mai shekaru 42 ya bar kungiyar ne tana ta tara a teburin gasar Premier bayan da ta sha kashi a gidan Leicester City a makon jiya sau ɗaya Chelsea din ta sami nasara a cikin wasanni biyar na baya-bayan nan na gasar ta Premier da ta buga. Wasan ƙarshe da Lampard din ya jagoranci kungiyar shine wanda ta yi nasarar doke Luton a zagaye na hudu na gasar FA. Lampard ya soma aikin horar da ƴan wasan kungiyar ne a watan Yuli shekara ta 2019 akan kwantaragen shekaru uku sa'ad da ya maye gurbin Maurizio Sarri. Hukumar gudanarwar kungiyar ta bayyana godiya ga Lampard din a yayin da take nadamar daukar matakin wanda take shine kadai mafita. A yayin da mai kungiyar kuma Roman Abramovich yace matsayin Lampard ne kasancewa ɗaya daga cikin jigajigan kungiyar yana nan daram duk kuwa da wannan matakin da aka dauka na korarsa. Yanzu haka kuma ana shirin maye gurbin sa da tsohon kocin kungiyar PSG ta kasar Faransa Thomas Tuchel. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Liverpool Jurgen Klopp ya ce ba wani abin damuwa tattare da ficewar da kungiyar ta yi daga gasar cin kofin FA a jiya Lahadi bayan da Manchester United ta doke ta da ci 3-2 a zagaye na hudu na gasar, lamarin da kuma ya so majanyo cece-kuce. Sakamakon wasan kuma ya nuna cewa sau ɗaya ne kacal kungiyar ta Liverpool da yanzu haka take rike da kofin gasar Premier. Ta sami nasara a cikin wasanni bakwai na baya-bayan nan da ta buga. Yanzu haka kuma kungiyar na matsayin ta hudu ne a teburin gasar ta Premier tare da tazarar maki 6 tsakaninta da United din da ke saman tebur. To sai dai club ya ce yana hangen wasu hanyoyin da za su bi domin daidaita al'amura a kungiyar. A halin da ake ciki kuma rahotanni na bayyana cewa an sami raguwa sosai na adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a tsakanin masu ruwa da tsaki na gasar Premier ta Ingila idan aka kwatanta sakamakon gwajin da ake yi a yanzu da na can baya. Hukumar shirya gasar ta Premier ta bada sanarwar cewa sakamakon gwaje-gwajen cutar na yau Litinin ya nuna cewa an sami adadi mafi karanci na masu cutar, inda aka sami masu cutar 8 kacal daga cikin mutane 2,518 da aka yi wa gwaji a karkashin hukumar gasar da suka hada da 'yan wasa da masu horarwa da sauran jami'ai. A cewar hukumar, adadin ya nuna raguwar masu kamuwa da kashi 50 cikin 100 na yawan waɗanda aka samu na mutane 16 a makon jiya. Dukan waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar tilas za su shiga zaman kulle na tsawon kwanaki 10 kamar yadda dokar hukumar ta tanada. Wannan adadi na baya-bayan nan kuma ya ƙara wa shugabannin hukumar ƙwarin gwiwa da kuma tabbas akan tsauraran matakan da take ɗauka na daƙile yawan yaduwar cutar ta COVID-19 wanda ma har ya sa aka soma tunanin sake dakatar da gasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Fashin teku da suka kama wasu ma'aikatan jirgin ruwa 15 lokacin da suka afkawa wani jirgin ruwan Turkiya dauke da kwantenoni da ma'aikata kwana 2 da suka gabata a tekun Gini har yanzu ba su tuntubi hukumomi ba, inji ministan harkokin wajen Turkiya a yau Litinin. Kamfanin harhada magunguna na Amurka Moderna ya fada a yau Litinin cewa da alama allurar rigakafin COVID-19 tana samar da kwayoyin kashe sabbin nau'ikan kwayar cutar coronavirus da aka samu a Burtaniya da Afirka ta Kudu. A wata sanarwa, kamfanin ya ce ya gudanar da bincike ne don tabbatar da tsarin amfani da alluran biyu na maganin rigakafin Moderna na kariya daga cututtukan kwayar da suka gano har zuwa yau. Ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar Turai na wani taro a Brussels a yau Litinin don yin muhawara kan matakin da kungiyar mai membobi 27 za ta dauka dangane da kama shugaban ƴan adawar kasar Alexei Navalny da hukumomin Kremlin suka yi da kuma farma masu zanga-zangar goyon bayan sa da ƴan sanda suka yi yayin da ake kara samun matsin lamba kan kiran a sakawa Kremlin takunkumi.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin, ta misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Jihar Aminu Fakke wadda take yana gabatar da shirin, da Julie Leather Station da ta hada mana sauki, amma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe. Na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.